sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauraron aikin mu muke gabatar muku da shirin a wannan yammaci naku na yau Laraba 22 ga watan Afrilu shekara ta 2020. Amma dukkanin ku ji abin da muke tafi da su. Bar mallam Hafiz fara muna da kanin labarai.
Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya auna tsakiyar watan Mayu a matsayin kokolon lokacin ficewa daga matsala, yayin da gwamnatinsa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa. A yau Laraba wani kwamitin majalisar wakilan Amurka zai wani taro domin tattauna wani kujeri da ke neman bawa 'yan majalisa damar wakiltar wani ya jefa musu ƙuri'a, da kuma bawa kwamitoci damar gudanar da taron tattaunawa daga wuraren da suke daban-daban.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya mai ɗauke da rahoto akan irin yanayin kunci da masu ƙananan sana'o'in dabbobi ke ciki a jamhuriyar Nijar a dalilin annobar coronavirus. Haka zalika muna ɗauki da rahoto akan matakan hana salloli da buɗe baki a masallatai gabanin kamawar watan Ramadana. Daga bisani sai mu kawo muku shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya auna tsakiyar watan Mayu a matsayin kokoluwar lokacin ficewa daga matsala, yayin da gwamnatinsa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar a yau Laraba, inda ya buƙaci tsawaita dokokin hana zirga-zirga har zuwa 9 ga watan Mayu. Sanchez ya ce idan Spain ta fara sassauta dokokin na hana zirga-zirga zai zama sannu a hankali, kuma daki-daki za su bi. Wannan ya zo daidai da gargaɗin da jami'an kiwon lafiya suke yi, waɗanda a kwanakin baya-bayan nan suka buƙaci gwamnatoci da su kula wajen janye dokokin zirga-zirga akan harkokin kasuwanci da kuma hada-hadar jama'a. Suna cewa ɗaukan matakin cikin sauri zai iya saka haɗarin sake dawowar cutar. Spain tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da cutar ta fi kamari, tare da sama da mutane 208,000 da aka tabbatar sun harbu da COVID-19 da kuma akalla waɗanda suka mutu 21,700. A yau Laraba wani kwamitin majalisar wakilan Amurka zai wani taro domin tattauna wani ƙuduri da ke neman baiwa 'yan majalisa damar wakiltar wani ya jefa musu ƙuri'a, da kuma bawa kwamitocin damar gudanar da taron tattaunawa daga wuraren suke daban-daban. Matakin da aka gabatar zai bawa 'yan majalisa ƙarin sassauci wajen gudanar da aikinsu a lokutan da aka samu ɓarkewar annoba kamar ta cutar coronavirus da ta janyo gargaɗi hana haɗuwar mutane da yawa. Kakakin majalisar ta Amurka ce da farko za ta bayyana cewa ana cikin dokar ta ɓaci, kuma izinin zai yi aiki na tsawon kwanaki 60. A cikin wannan lokaci ɗan majalisa zai gabatar da wasiƙa ya faɗi ɗan majalisar da zai kaɗa masa ƙuri'a bayan an shata masa dokoki da ƙa'idodi. Za a iya sauya waɗannan tanade-tanade a kowane lokaci. Kana maga takardar majalisar zai ci gaba da fitar da jerin sunaye ga jama'a. Kasar Indonesia za ta hana mutane yin tafiya domin ibadodi da suka shafi azumin watan Ramadana, inda ta fuskanci yiwuwar samun ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 a ƙasar da tafi kowace yawan musulmai a duniya. A jiya Talata, gwamnatin ƙasar ta faɗa cewa za a hana miliyoyin 'yan Indonesia da ke son su bar manyan birane don zuwa hutu daga ranar Juma'a, wanda ke nuna tsauraran matakai da gwamnati ta ɗauka.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin makiyaya sun koka a game da faduwar darajar dabbobi a kasuwanni sanadiyar annobar coronavirus, lamarin da ke barazana ga mazauna karkara, musamman waɗanda suke dogaro da kiwon dabbobi wajen ɗaukar ɗawainiyar iyalansu. Saboda haka suka buƙaci hukumomi da su dubi wannan matsalar da idan rahama. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kusan ana iya cewa harkoki sun tsaya cik a kasuwannin dabbobin yankunan arewacin jihohin Maradi, Tawa, Agadez da Talabiri, lamarin da shugabannin kungiyoyin makiyaya ke alakantawa da matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka da nufin daƙile yaduwar cutar COVID-19, kamar yadda shugaban kungiyar Jingo ke faɗa.
Sunana Ortudo Bermo. ta san makiyaya alaƙar su da dabbobi su suke. Mutum sai ya kawo dabban shi kasuwa ya saida, sai ya sai harkan rayuwar shi. To da yake yanzu wannan lokaci kasuwa ya tsaya, sai a kawo dabba a ini har da mare sai a saki dabba babu mai sai, tunda commerçant ba su zuwa.
Halin da ake ciki a yau ya fara haddasa zaman zulumi a wajen Fulani makiyaya a karkara, inji Altine Hassan.
Telam yake zuwa da yana sai shanu dabbobi yana hita Najeriya. Yanzu an ruhe frontier gaba ɗaya. To yanzu da aka ruhe frontier, saboda Allah ina za a kai wannan dabbobi. Kiwon da ake yi dama shanu ne kaci da shanu, kuma nan ne makiyayi ya kaci shanu ma sai ka sai da ka sai duk sa kaci da su. To yanzu cikinka ma baka iya ci da bille kace zaka sai dusa har kace da saniya, tunda saniya an kawo shi wanda yana 200 yanzu bai wuce jika 50. An kawo saniya mai shekara 3-4 ya sai an sai shi jika 30, saboda Allah buhu yana jika 25. Yaya zakai ka biro iyali?
A cewar shugaban kungiyar Kafan Sanda Bami, makamancin wannan halin ne ake ciki a galibin yankunan da kiwo ke matsayin aikin da jama'a suka fi dogaro da shi.
Kowane da zo muna da mamburdi, muna da labari. Shekaran jiya ran kasuwan Wurisena kasan Maradi sun kire ni, sun faɗa ni kowa ya haka ya sigo kasuwa, haka ya fita. Jiya ma kasuwa na mataltal haka nan ne. Resillahi amma ana gudu kar mutum ya mutu, to yiwuwa ma yana kase mutu.
Yanzu dai hankalin kungiyoyin Fulani makiyaya ya karkata wajen hukumomi da sa ran samun mafitar wannan matsala.
Tun da yake kowa an killace shi, baka gane shi, baka iya ka kai ga mutum yanzu ka tuntube shi, tunda babu hanya. Magaran da muka yi wannan shine mu hanyarmu wanda ya fi dakewa. Gwamnati ta jiba hanyar da za su dauka. Abin shi ya kamata a jiba cikin kasuwanni, a jiba a rega ma mutane, tunda babu kasuwa.
Kungiyoyin makiyayan sun kara da cewa matakin rufe iyakokin kasashe sanadiyar annobar cutar coronavirus ya rutsa da wasu Fulani 'yan Nijar da ke cirani a kasashen Mali da Burkina Faso.
Muna so gwamnati, don Allah don Annabi, ya taimaka waɗanga mutane su samu su shigo ƙasarsu. In jun zo nan a auna su, a diba su, har a tabbata ko suna da lahiya ko ba su da lahiya.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sauraro kada dai ku manta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata, ko kuma bibiyar mu ta shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
A rufe shaguna da gidajen sayar da abinci a kasar Vietnam domin daƙile yaduwar cutar numfashi ta COVID-19. Ayyukan masana'antu sun yi ƙasa sosai saboda ƙarancin buƙatar kayansu sakamakon hana zirga-zirga a wasu sassan duniya da ma cikin ƙasar. Amma Vietnam ta ba da taimakon abin rufe fuska sama da miliyan ɗaya a ƙasashen ƙetare a wani matakin kyautatawa. A wannan wata ƙasar ta aika da abubuwan rufe fuska 550,000 zuwa ƙasashen yammacin Turai, da wasu 200,000 zuwa Rasha, da kuma wasu 250,000 zuwa Amurka. Ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya da yaƙi ya yi kace-kace da ita shekaru 50 da suka shuɗe, da take ci gaba da tasowa, tana arzikin ba da wannan taimako a cewar masu lura da al'amura a ƙasar. Karan farko kenan da gwamnatin Vietnam ta sanar da kamuwa da cutar ya kai 268, amma babu mutuwa, lamarin da ya zo mata da sauki idan aka kwatanta da wasu kasashen duniya, duk kuwa da yawan mutananta miliyan 97 da take da su, da kuma iyaka da ta yi da China inda kwayar cutar ta samu asali. Yawan nauyin zai kara bukatan abin rufe fuska a cikin gida, wanda a halin yanzu ma'aikatan asibiti ne suke amfani da su. Jami'an kasar suna amfani da abubuwan rufe fuska, suna kyautata dangantaka su da wasu kasashe da Vietnam din ke taimaka musu, inji masu fashin baki. An sauya wani babban jami'in hukumar zartarwa Hong Kong wurin aiki a wani gagarumin garin bawul da aka yi a yau Laraba. Shugabar Hong Kong Carrie Lam ta sanar cewa Eric Tsang, daraktan hukumar kula da shige da fice, zai mai gurbin Patrick Nip, mai kula da sha'anin dokokin birnin na China. A mai gurbin Nip ne bayan ya roki gafara a farkon wannan mako akan fitar da wasu sanarwa masu cin karo da juna game da ofishin hulɗar China da Hong Kong. Sai dai zai ci gaba da zama a cikin hukumar zartarwar Lam a matsayin shugaban ofishin ma'aikata. Lamta kuma sanar da wasu sabbin ministoci a ma'aikatun kuɗi da harkokin cikin gida da kuma fasaha da kirkire-kirkire, ta ce an yi wannan garan bawul ne domin kimtsa Hong Kong ta farfado daga durƙushewar tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus da ta samo asali a babbar makwabciyar ta China. Gwamnatin tsakiya a Beijing ce ta tabbatar da gyaran fuskar da aka yi wa hukumar zartarwar. Kafin barkewar COVID-19, Hong Kong ta sha fama da gagarumar zanga-zangar kin jinin gwamnati na watanni masu yawa a bara, wanda batun dokar mika masu laifi ga kasar China ta fara haddasawa. Zanga-zangar ta kuma rikide ta zama ta neman kafa gwamnatin demokuraɗiyya a yankin da ba shi da cikakken iko.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya bari mu je ga rahotonmu na gaba. Kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a Najeriya ta hana gudanar da tarukan tafsiri da ma kowane irin taro da ke haɗa mutane da yawa a bagire ɗaya lokacin gudanar da azumin watan Ramadana da ke tafi. Galami da Abubakar Sokoto dauke da rahoto.
Kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a Najeriya, wato JNI a takaice, wadda mai alfarma Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ke jagoranta, ta dakatar da duk wasu taruka na wa'azi tare da sallolin ibada musamman na jam'i a yayin azumin watan Ramadan mai kamawa, tare da cewar kowane musulmi yayi sallah a gidansa tare da iyalansa. Wannan matakin dai na daya daga cikin matakan kariya da ake dauka domin dakile cutar nan ta COVID-19 da ta gallabi duniya. Wannan sanarwar dai ta fito ne tare da sa hannun babban sakataren kungiyar ta Jama'atul Nasrul Islam, wato JNI, Dr. Khalid Abubakar Aliyu. Kan haka ne ma na tattauna da wasu malaman addinin musulunci a Najeriya, kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan lamarin.
Sunana Professor Abubakar Abubakar Yajawal daga Arab Department na Stanford University Sokoto. Eto mu babu da wata matsaya da jin wannan, tunda sarki shi Allah ya dora mai shugabancin musulunci kuma ya yanke hukunci, ba abin da gare mu sai dai mu ce sam'an wa ba'atan, mun ji mun bi. Amma mu da an kyale mu da za mu ci gaba da tafsirin mu, za mu ci gaba da sallolin mu, don coronavirus azaba ce daga Allah. Hanyoyin kuce mu azaba shine kusanta Allah da addu'o'i da karatun Qur'ani.
Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultan Sa'ad Abubakar da ke guyuwa Sokoto, kuma shugaban sashen nazarin larabci a addinin musulunci a jami'ar jihar Sokoto. Kafin JNI ya tafi da wannan, wasu kasashe na musulmi sun fidda wannan hukunci suna tafiya ne daidai yanayin da ake ciki, kuma idan irin wannan lamarin ya zo ana kiran waɗanda suka cincinta ne ba kowa isa ya bada fatawa ba. A sanarwar da JNI ta fito, manyan malamai suka zamna guda kusan 10 na ƙasar nan suka kuma fidda wannan fatawan. Cikin su akwai malamai daban-daban, masu fahimta daban-daban, masu kungiyoyi daban-daban, kuma manyan malamai ne wanda sun kai suka ga hakan ya dace a yi.
Da haka kuma na ji ra'ayoyin wasu 'yan jihar Sokoto dangane da wannan sauyi da aka samu.
Sunana Dalla Abdullahi Al-Arisi. Ni gaskiya wannan dokar da sun ka doka ni ban ga ta min daidai ba, amma abinda aka karshe a koma masallatai a roƙi Allah, kuma a yi karace-karace na Al-Qur'ani domin samun falala ta waraka ga ciwo. Amma a ce wai ba a sallar jam'i ba a mi ba a mi, wannan bai daidai ba. Ra'ayin kansuna sun kai don bai su bukatu.
Sunana Aliyu Rabi'a. Allah kawo abu babu abinda magani illa iya ka mutun ohar roƙon Allah. Yawan ta abinda an kai so ga azumi azkaru karatun Qur'ani da sauransu, don haka ni ina ganin wagga abu sauki gare shi, sai wanda ya tsananta maka ne.
Sunana Naja'atu Musa Sariddawa. Gaskiya mu dai wannan sauyi na wannan shekarar a ce wai ba za a yi sallar tahajja ba, ba za a yi tafsir ba, mu a matsayin mu na musulmi gaskiya ba mu ji dadin wanga sauyi ba.
Na Honorable Bello Abubakar, bisa ga matakin da ita wannan majalisa ta dauka karshen jagorancin sarkin musulmi na taba, mu musulmi na Najeriya dai mu ce Allah ya saba, saboda mataki na wanda su shugabannin mu ne, mu shugabanni ne na addini, kuma mun san za su yi wannan abin ne bisa ga fahimta ta addini.
Kawo yanzu dai akwai wani likita daya da hukumomi suka tabbatar da ya kamu da cutar nan ta COVID-19 a Sokoto, kuma hukumomin suka ce kawo yanzu ana bibiyar wasu mutane da ake ganin yayi mu'amala da su. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Ban sauraro kada dai ku manta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Akan mita 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 ko kuma gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalol FM. Yanzu kuma ga Aisha da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau idan Allah ya yarda za mu kai aya akan maudu'in da muka fara tattaunawa na dalilan da ya sanya wasu mata suke musgunawa ƴaƴan mazajensu ko kuma ƴaƴansu. To me yasa waɗansu mata suke rashin kyautatawa yaran da ba nasu ba musamman ƴaƴan miji?
Kamar yadda musulunci ya horar da mu, idan ba kya son abu karki wani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana hadisansa ingantacce cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ka so wa ɗan uwanka abinda ka so wa kanka. Ni ina ga in kina so ƴaƴanki samu rayuwa mai kyau, to ki inganta rayuwar wani. Akwai wata mata da na sani tun kan a haife mu da almajirin da ya zo unguwa ita ce uwarsa, ana nan daga cikin ƴaƴan da ta haifa na cikinta. Allah ya kaddara ya tafi Ghana karatu shekararsa 8 a Ghana. Bayan ya dawo ake tambayarsa me yafi maka daɗi har ka je Ghana ka zauna? Yace a iya shekara 8 ɗin nan sau biyu na sai abinci. Wata mata ce take yin abinci, yace zuwa na farko na je gurin ta na gaishe ta zubo min ta karbi kuɗi na washe gari ma na dada dawowa. Sai ta ce kai yaro daga ina ka zo? Sai ce daga Najeriya. Ta ce ni ma ɗan Najeriya. Sai ta ce masa amma ni kana kama da wani ɗana, shi isa ni ina ƙaunar ka. Ya ce to daga yau kin zama mamana. Tun daga ranar ya ce in ya je da kuɗi ya bata ma bata karɓa, har ya gama karatu shekara 8 bata kuma karɓa kuɗin abincinsa ba tun da ta karɓa su. Yanzu ciyarwar da mahaifiyarsa ta yi Allah bai dawo da shi ba. Da kansa wata ran ya gama karatu ya shirya zai je ya gaishe ta, aka ce ba ta da lafiya. Matan nan da ya je a kan cinyar wannan yaro ta rasu. To kin ga irin wannan, ai ba sai ka bukata an maka bayani ba. In albarkar rayuwa kake nema, sai ka kyautata wa ɗan wani kuma sai ka gyara rayuwar wani. To ya ba a amfana? To ban ga dalilin da ya sa zaki mugunta ko ki baƙin hali har ta kai ga cutarwa. Sau da yawa abubuwan da suke jawo yawan mutuwar aure, laifi bai taka karya ba, shi da mijin da matar kun kasa haƙuri da rayuwa kusan me matsala kuma da ƴaƴa a ta. Idan ta kamar ki miji ya ki kula da ke da haƙƙinki ne, wahalar da ta kore ki ita ce za ta bar ɗanki ya zauna? Ita ma wacce aka auro, sau da yawa rashin kyautata mata da ake magana sai ya jawo ba ta jin daɗin zama da miji. Sai ta dinga hantarar wannan ɗa, ta ga babu ma dalilin da yasa za ta dinga kular da ɗan. Soyayyar da ba ta samu a gurin mijin ba ne sai ta huce a kan ɗan. Me yasa? Kuma sannan ba ɗan nan ne ya yi miki laifi? Yara suna shiga mawuyacin hali a rayuwarsu, don haka ya zama wajibi a kan mata mu shiga hankalinmu, mu daina huce haushin da maza suke mana akan ƴaƴayenmu. Ka daina kallon kanka a matsayin bana jin daɗin zama da ita, shi isa na rabu da ita. Nan ina kan ce maza suna da baƙin san kai. Idan ka ce bana jin daɗin zama da ita, shi isa na rabu da ita, to da ka fitar da ita ka kore ta ko ka sake ta, ƴaƴanta ne su kuma waɗannan ƴaƴan da ta fita ta bari su ne za su ji daɗin zama da uwar wani? Ya kamata maza su dinga wannan tunani. In za su yi saki su kalli ƴaƴa su tausaya musu, don ƴaƴan a batta a dinga sauke waɗannan haƙuna gwargwadon iko, musamman ɓangaren ciyarwa da shayarwa da tufatarwa. Sannan kautata ma'amalar zamantakewa. Da wannan nake so in ce mata su ƙara haƙuri, su ne da ragamar kuma su ne Allah ya ɗorawa nauyin riƙon mata da ƴaƴayensu.
To barista Amina, da dama za ki ji ana cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne, amma bisa dukkan alamu a faɗi ake yi ba a aikace ba.
Duba da irin abin da muka samu kanmu a ciki wannan karin magana, mun yi hannun riga kwata-kwata da wannan, saboda mata sun fita daga siffar da Allah ya halicce su ta mata, inda aka san mace, mace mai tausayi ce. Me yasa mace take da tausayi? Saboda ta san nauyin ɗaukan ciki, ta san zafin haihuwa, ta san wahalar raino. Shekara kusan 5 zaki sai ɗanki ya ga dama zaki bacci. Me yasa ake cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne? Saboda mace ita ce har ɗanta ya girma ya koma ga Allah ba ta gama tarbiyarsa ba. Irin muguntar da ake yi, ta yawa a dora wa yara talla wanda wallahi zan iya rantsa miki ba tare da nayi kafara ba kusan kashi 85 ko in ce ma miki kashi 90 na wanda ake dora wa tallan nan wallahi ba sa tsira da mutuncin su idan kin san ciwon da ai bai kamata a ce mace tayi haka ba banda wannan za ki ga akwai nau'in azabtarwa ta rasa ta bada abinci ba za a ba yaro abinci ba akwai ta tsangwama a tsangwame shi a kyare shi a hana shi walwala a ciki akwai ta inda za ki kai ma ki ga mace ta zama ta mayar da ƴaƴan mijinta ko ƴaƴan rukunta sun zama kishiyoyin ta ana fito na fito kamar yaki wannan ba dabi'ar mace bace mu Allah yanda ya halacci mata mun sauka daga kan halittar da ya mana mun sauka daga kan tarbiyyar da Allah ya dora mu akai ta tausayi da jin kai idan mace tana son ta hada a Allah cikin rahama mutuna cewa akwai wani guri da zamu kwanta a cikin kabarin mu ya kamata wannan karin magana na cewa ciwon ƴa mace na ƴa mace ne da kuma karin magana cewa dana kowa ne a cikin gidajen mu na kasashen Hausa ko in ce ma kusan Afrika gaba daya wannan matsalar tana nan babu gidan da zaki shiga kiga babu irin wannan nau'i na azaba nau'i na rashin mutunci da ake yi wa ƴaƴan riko yaro ya kasa samun kwazo da hazaƙar da ya kamata ya samu a cikin makaranta yaro ya kasa samun walwala da basira da fikirar kirkira da wasu abubuwa duk yaro ya rasa saboda wannan muzantawa da azabtarwa wannan abin da ya zame wa kowace ƴa mace a cikin kokon zuciyar ta ne mata ciwo musamman mu da muke gani da idanun mu rashin imani da mata suke mutuna cewa yanda kika haifi danki kike san shi haka ita ma uwarsa ta haife shi take san sa yanda kaddara ta sa uwarsa ko dai ta mutu ko dai aka sake ta ke ma wannan kaddara baki wuce ta ba sannan mu duba mu ga zaki ga kusan wata so mafi soka na yaran da aka azabtar da su daga karshe Allah yana zuwa yi musu wata falala ki zo ki da jin kunya saboda haka nake jin hankalin ƴan uwana mata wannan abu ne wanda idan mace ta bari zai tasirinta a zuciyarta kaman in ce ciwo ne bai fi kan allura ba kowace mace tana da wannan kishin da san ƴaƴanta da san nata idan kika bari shi dan ya ruruta miki ciwon gaba ɗaya zai nashi gaba ɗaya jikinki ki zama na muguwa babu alkhairi a jikinki ko ta ina ki rasa ma yanda zaki kidena amma idan muka koma ga Allah ta hanyar neman ilimi ta hanyar neman sana'a wacce take dauke miki hankali daga tunanin mugayen abubuwa da kika san zaki taimaki mai gidanki idan naira 10 ya bayar ki cika da taki 10 ki hada da ƴaƴanki da ba na ƴaƴan ba ki hada ki ciyar da su suka nemi ilimi dan adam neman tuwa ne karatu ne kuma yake yawan tuna maka kai wane ne Allah ya faɗa a cikin alqur'ani zakkir fa inna zikrata tanfa'ul mu'minin ku tunasar domin tunasarwa ta ne wa mu'minai amfani inda yayi tsatsa za ta yi kokari tana gyarawa
barista Aisha wani irin hali ne yaran da suka fuskanci wani nau'i na tozarta ko kuma na cin zarafi suke fuskanta idan suka girma
irin wannan suna gamuwa da illoli da yawa zaki ga yaran suna cikin damuwa an dakire musu kwakwalwarsu walwalarsu da tunaninsu ba su da yawan dariya kullun cikin tagumi da takuruwa da rashin nishadi sannan a koyaushe a tsorace suke ko magana kike firgita za su koyaushe barazana za ta iya zo musu saboda suna tsoron duka kuma suna tsoron kar a hantare su kuma sannan sun san babu wanda ma zai so su sannan suna koyar ƙarya da yawa don haka duk yadda zaki da su ba lallai ki samu gaskiyar su ta fito ba saboda a tunaninsu dole su boye halin da suke ciki koyaushe a rikice suke sai kin yi da gaske zaki gane matsalar waɗannan yara saboda babu aminci a tare da su ko kaɗa sannan kullum suna tare da fargabar tashin hankali kuma su a yarintarsu ma abinda yaro zai baki tausayi da shi baya gane laifin sai ya aikata sai an dake shi zai gane ashe fa wannan abin ne aka ce ba a so to abin tausayi da yaro gobe ma maimaitawa zai yi shi yan so sunan shi yaro sannan idan ana azabtar da yaro musamman da abinci ba a bashi abinci a kan kari ko a dinga bashi baya koshi to wannan yana sa yaro dauke-dauke in ba a yi sa'a ba yaro ya dan fara dauke-dauke karan da marike shi ta ga ya dauka za ta yi masa sunan barawo ta manta da ita ta jawo masa dauke-dauke saboda shi bukatar sayunwa ta shika ba ni guri kwadayayyen banza kwalamanne duk waɗannan kalamai mu marasa dadi da ake ga yaro ba halinsa bane ke kika shuka masa da zaki bashi abin sha akan kari da abinda ubansa ya kasa ya kawo kika dauka kika bashi kamar yadda zaki ba danki to tabbas yaro ba zai miki dauke dauken ba idan uwarsa na kusa za ta lallashe shi in babu uwarsa kuma za a dake shi daga nan kin koya masa ya zama wani iri ya kasa fahimtar waye shi shi fa yuwa yake ji kuma an masa duka to kin ga ba zai gane rayuwarsa ina ta dosa ba in kin ce kwadamamme ko yayi kwadayi ko yana zubar da yawu ya gani ko ya ga abun kwadayi a hannun wasu ko a makaranta ko a cikin sa'o'in sa ki ga yana ta zuba ido yana nema kamar ya kwace yawun bakin sa ya zube to duke kika ja masa wannan idan ba a samu tartibi ya kula ba a makaranta in yaje ya dauki na wannan shikenan anti ta fara masa duka a fara masa hukunci na barawo shikenan in ba a yi sa'a ba ta bi shi sannan yaro zai dinga kasancewa yana zama a waje musamman in ya kawo shekaru 10 zuwa sama zace ga kwata-kwata zaman gidan baya san sa
anan zamu ja labulin shirin a cikin shirin ciwon yammaci ne wannan mako sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimakawa don nasarar wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita mana sauti ni Aisha Wa'azu nake cewa ku kasance lafiya
a gaida Aisha Wa'azu yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu da kuke aiko muna ta hanyar sakon email
sakon mu na farko a yau mun samu ne daga Alhaji Mele Yusufari yace assalamu alaikum VOA Hausa yayin da ake shirin azumin watan Ramadana ya kamata mu musulmai mu bi doka da ka'idojin hukumomi akan cutar coronavirus domin addinin musulunci addini ne mai sauki shi kuma Ridwanu Ibrahim London yace ina kira ga gwamnonin Najeriya da suka kafa dokar hana yawo cewa shin wani tanadi suka yi wa jama'a bayan hana su zuwa kasuwanni domin bai kamata a doki mutum hana shi kuka ba ita kuma Asma'u matar Bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa Durin Dare jihar Kebbi tace Assalamu alaikum muryar Amurka. Gaskiya wannan mataki da gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya wato Aminu Waziri Tambul ya dauka na hana mahaifin Hamaniya shiga cikin garin Sokoto hakan yayi daidai duba da yadda aka samu wani mutum daya da ya kamu da cutar coronavirus a jihar ta Sokoto. Da fatan al'ummar jihar Sokoto za su bi doka da oda domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus a jihar. Sai kuma sakonmu na karshe wanda haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau su kuma suka ce VOA Hausa faɗa ma malaman mu na addinin Islama cewa dan Allah su ƙara zage dantse wajen yin addu'a Allah ya kawar mana da cutar coronavirus kafin wata azumi ya tsaya domin mun ga cutar fata da niyyar birki to ma da la mu kuma gode da sakonnin ku ci gaba da aika mana da sakonni
a gaida Hadiza Kyari yanzu kuma sai labaran duniya a takaice
Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya auna a tsakiyar watan Mayu a matsayin kokoluwar lokacin ficewa daga matsala yayin da gwamnatinsa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar a yau Laraba inda ya buƙaci tsawaita dokokin hana zirga-zirga har zuwa 9 ga watan Mayu Sanchez ya ce idan Spain ta fara sassauta dokokin na hana zirga-zirga zai zama sannan a hankali kuma daki-daki za su bi
Mau sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirin mu na ƙarfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger da Kamaru wato ƙarfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sautin shirin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe peace salam